enchaîne les squats, enchaîne les squats, squats, squats.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Zahara Aminu Fage. Sauran abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 9 ga watan Nuwambar shekarar 2020. Kafin ku ci abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Joe Biden na jam'iyyar Democrat, wanda ake hangen cewa mai yiwuwa shi zai samu nasara a kan shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi bincike da takaddama, ya fara shirye-shiryen karɓar mulki idan aka rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Amurka na shirin zarta miliyan 10 da suka kamu da cutar COVID-19 a yau Litinin. Matsanantiyar guguwar ETA ta sauka a yammacin jiya Lahadi a Florida akan hanyar ta zuwa gabashin tekun Mexico, kafin daukar wata hanya zuwa kudu maso gabashin Amurka a ƙarshen wannan makon.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a cewa gwamnatin jihar Kaduna ta miƙa sarkin zazzau na 19 ambasada Ahmad Nuhu Bamalisan dar girma.
Halartar sarakuna daga yankuna na arewacin Najeriya da wasu daga cikin waɗanda suka yi karatu da shi sabon sarki ambasada Nuhu Bamali da suka so daga yankin kudanci da arewacin wannan ƙasa har ma da wanda suka zo daga ƙetare.
A jihar Sokoto Najeriya kuwa, ɗan bandiga ne suka sake afka wasu yankunan jihar.
Sai saura suka tsallako gina suka rufa min da bugu da sara, sai kuma Allah ya taimake ni na gudu. Gudun da nayi naje na tsallaka na hita na bar gida ko da na dawo cin mama na halbeta. Mata na ma halbeta da mutu.
Bayan nan kuma za ku ji cewa babbar jam'iyyar adawa a jamhuriyar Nijar, Madal Limana, ta gudanar da wani gagarumin gangamin yakin neman zaɓe a Yamai da nufin tayar da magoya bayanta daga barci. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar muku da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Amma yanzu sai a gyara zama a shan kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Joe Biden na jam'iyyar Democrat, wanda ake hangen cewa mai yiwuwa shi zai samu nasara a kan shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi bincike da takaddama, ya fara shirye-shiryen karɓar mulki idan aka rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu, inda ake kuma tunanin zai yi watsi da wasu muhimman tsare-tsare da Trump ya samar. Hakan na faruwa ne yayin da Trump yake kalubalantar sakamakon zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba ta hanyar kararrakin da ya shigar, inda yake ikirarin cewa an tafka magudi a kidayar wasu jahohi da dama da Biden ya lashe da yan tazara tare da ƙuri'un kwalejin su. Matakin da yake fatan zai sa a karbe nasarar ta Biden a bashi dan ya samu damar yin wa'adinsa na biyu, dukko da cewa babu wata hujja da ya gabatar. Zababban shugaba Biden da abokiyar takararsa Kamala Harris, wadda ita ce zababbiyar mataimakiyar shugaban ƙasa, sun bude wani shafin yanar gizo a ranar Lahadi wanda zai mayar da hankali kan shirye-shiryen karɓar mulki, inda suka ce ba tare da ɓata lokaci ba za su mayar da hankali kan annobar coronavirus, sauyin yanayi da kuma matsalar wariyar launin fata. Shi dai Trump ya ki amincewa da Shankai, ya kuma ki kiran Biden.
An jima kaɗan, Zahara Aminu Fage za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan, bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu, wanda za mu fara da Najeriya, inda gwamnatin jihar Kaduna ta miƙa wa sarkin zazzau na 19 ambasada Ahmad Nuhu Bamalisan dar girma. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘Yan Rufa’i ya naɗa sarkin a ranar 7 ga watan Oktoba, biyo bayan rasuwar sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris. Dangane da haka, na tuntuɓi wakilin Isa Lawal Ikara, wanda ya shaida bikin miƙa sandar girman, wanda ya man ƙarin bayani kamar haka.
Mala Hafiz, kamar inda ka sani, yau 9 ga watan Nuwamba, wato wata na 11 a wannan shekara ta 2020, ita ce ranar da aka saka a matsayin ranar miƙa sanda ta mulki ko sandar girma ga sabon sarkin zazzau, sarki na 19 ambasada Aminu Bamali, wanda aka yi a wato GRA da ke sabon garin Zaria, wanda a wannan guri an ga halartar manya-manyan baki, kuma zuwa yanzu misalin ƙarfe 1 saura an riga an gama dukkanin jerin jawabai da abubuwa abubuwan da aka shirya za a yi a wannan rana. Gurin dai gaskiya ya cika bakin gwargwado saboda an samu halartar sarakuna daga yankuna na arewacin Najeriya da wasu daga cikin waɗanda suka yi karatu da shi sabon sarki Ambassador Nuba Malida suka so daga yankin kudanci da arewacin wannan ƙasa har ma da wanda suka zo daga ƙetare. Akwai wasu daga cikin gwamnoni, akwai mai alfarma sarkin musulmi da sauran mutane wanda suka halarci wannan taro. Sai dai mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai halarci wannan taro ba, sai dai wakilci da ya turo na ministan muhalli wanda ya wakilce shi a wannan guri, kuma ya yi jawabi ya jawo hankali akan maganar haɗin kai da kawo ci gaba a masarautar Zazzau da Kaduna baki ɗaya. Irin kuma wannan ne jawabin da shi ma mai girma gwamnan jihar Kaduna yi. Wani abu da ya jawo hankali a jawabin gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmed Rafai shine maganar da ya ƙara nana cewa zai fa ƙara fasalta fasali na masarautu a jihar Kaduna dan ba da dama ga sarakuna su masu taka wata rawa na kawo sauyin da ake nema. Shi ma mai martaba sarkin Zazzau na 19 Ambassador Ahmed Nuba Malli wanda sarauta ta bar gidansu shekara 100 kenan a yau, yau ta dawo hannun shi yayi jawabi a wurin wannan taro.
To Isa, ko me kake ganin ya jawo hankalin mutanen da suka je wurin wannan taron?
To Malam Hafiz, babban abin da ya jawo hankalin mutane shine na daya shi mai martaba sarki sabanin yadda kowa ya jawabi na turanci kawai, shi yayi jawabi turanci da Hausa. Kuma abin da yafi jawo hankali shine da jawabin shi na turanci da na Hausa duka sai da ya kuka a ciki, kuma yana kuka ne duka a jawabin guda biyu daidai gabar da yake magana na irin rawar da mahaifin shi wanda shine magajin garin Zazzau da ya gada ya taka wajen tarbiyantar da shi akan biyayya da kuma maganar girmama sarauta, wanda yace gashi ya girmama sarauta yau ta zo gidan shi ta zo hannun shi amma mahaifin shi baya raye, yanda ya dinga kuka sai da aka rarrashe shi ma kafin ya ci gaba da jawabi. Wannan abu ɗaya daga cikin abubuwan da suka jawo hankali ne. Na biyu, abin da ya jawo hankali shine a jawabin gwamnan jihar Kaduna da yana da cewa wannan nadi Allah ne yayi, saboda aka hakura a rungumi wannan nadi ayuwa sarki Mubaya'a, da kuma yadda ya magana cewa wannan sarauta ta gidan mallawa wadda ta shekara 100 a yau da barin gidan sai yau ta dawo. Sarauta ce da gwamnatin mulkin mallaka ta Burtaniya ta kwace a hannun mallawa, yau gashi Allah ya kawo ta dawo a demokradiya.
Madalla wakilin Isa Lawal Ikar kenan. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga zahar da labaran duniya kashi na biyu.
Azerbaijan ta sanar da kwace wani muhimmin birni a yankin Nagorno-Karabakh, amma Armenia ta musanta ikirarin. Da yake magana da al'ummar kasar ta gidan talabijin a jiya Lahadi, shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev ya ce sojojin Azerbaijan sun kame Shushi, birni na biyu mafi girma a yankin da ake rikici. An kubutar da garin Shusha daga mamaya. Shushi namu ne, Karabakh namu ne, inji Aliyev. Ya kara da cewa kasarsa za ta ci gaba da fadan har sai sojojin Armenia sun fice daga yankin. Jawabin na Ali ya sa an yi biki a Baku, babban birnin Azerbaijan, inda mutane suka rika daga tutoci da rirar take, kuma direbobi suna busa hannun motocinsu. Ma'aikatar tsaron Armenia ta musanta cewa an kame Shushi, amma ta tabbatar da cewa an tafka kazabin fada a kewayen birnin. Prime Minister Habasha ya zafafa kai hare-haren soji a yankin arewacin Tigray a jiya Lahadi, tare da kai hare-haren sama a wani bangare na abin da ya kira tabbatar da wanzar da doka, lamarin da ke kara fargabar yiwuwar samun yakin basasa kai tsaye a kasar, wacce ita ce ta biyu a yawan jama'a a Afirka. Prime Minister Abiy Ahmed ya bijirewa kiran da Majalisar Dinkin Duniya da kewayensa na yankin waɗanda suka nemi a tattauna da shugabanni a Tigray, garin kabilin da suka mamaye gwamnatin tarayya kafin ya hau mulki a shekarar 2018. A makon da ya gabata, Abi ya kaddamar da kamfen din soji a lardin, yana mai cewa dakaru masu biyayya ga shugabanni a can sun kai hari kan sansanin sojoji da kuma kokarin satar kayan aiki. Ya kuma zargi shugabannin na Tigray da yi masa zagon kasa ga garin bawul Kabul din da yake muradin yi wa demokradiyyar kasar. Jiragen yakin gwamnati sun yi ta kai hare-hare a yankin wanda ke kan iyakar Sudan da Eritrea. Ma'aikatan agaji a jiya Lahadi sun bada rahoton gwabza ga zaman fada a yankuna da dama na yankin, inda suka ce akalla mutane shida suka mutu, wasu da dama suka jikkata. Yan Tigrayan sun koka cewa Abi, wanda ya fito daga Oromo, kabila mafi girma a Habasha, yana musu bita da kulli a matsayin wani bangare na murkushe ayyukan take haƙƙin jama'a da cin hanci da rashawa da kasar ta fuskanta a baya.
A gaida Zahra Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. Za mu sake komawa Najeriya, inda har yanzu tsuguna bata kare ba ga sha'anin tsaro a jihar Sokoto. Domin rahotanni na cewa 'yan ta'adda suna ci gaba da cin karensu ba babbaka a wasu yankunan jihar. Ko a ƙarshen wannan mako sun kai hare-hare a yankunan ƙananan hukumomin Shagari da Tangaza, inda suka kashe mutum biyu tare da yin awon gaba da dukiya mai yawa. Ga rahoton da wakilin Muhammad Nasir ya aiko mana daga Sokoto.
Bayan da kura ta lafa dangane da ayyukan ta'addanci a yankin gabacin Sokoto, wasu sassa na jihar Sokoto yanzu ne suke kokawa akan rashin tsaron. Yankin karamar hukumar mulkin Shagari, wanda shi ma a can baya ya soma fuskantar ayyukan ta'addanci kafin daga baya su yi sauki, yanzu abin ya soma waiwayowa. A ƙarshen wannan makon ma, wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ake kira Horo birni. Malam Usman Horo mai Jakkai yana cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya lokacin da maharan suka shiga ƙauyen nasu.
Ƙarfe 1 na dare ina kwanci a ɗaki na waje, kawai matana ta ɗan fikewa ya kuda ni dawo. Na tashi kawai sai tsinci kaina cikin mutane dumu-dumu na barayi. Wanda matana ta zo suna son su wuce ni, tace ba za su wuce ni, ta je ta kira ummana. Sai su suna taimaka min, sai na kama bindigan guda ɗayan ne rike. Muna kokuwa sai saura suka tumu suka tsallako gina suka rufa min da bugu da sara, sai kuma Allah ya taimake ni na gudu. Gudun da nayi naje na tsallaka na hita na bar gida ko da na dawo cin mama na halbeta. Mata na ma halbeta ta mutu.
Shugaban karamar hukumar mulkin Shagari, Dande Ango Shagari, ya tabbatar da aukuwar wannan lamari.
Sun zo sun tarwatsa mutane har shi wannan mutum to ya sheka ya kama wata mata wadda ta hana a kama mijinta. To sai suko sai suka halba, lokacin da suka halba da ita matar, wallahi kanta ya wace kwata-kwata, ya kai bullet ya kai gari shi da bita cikin barayinwa, shi kuma ya kace mai jijiya nan ta wuya. To a takaice nan dai kai tsaye sun ka mutu da shi da ita.
To kowane mataki ne karamar hukumar ta dauka?
Kai tsaye ne sanar da 'yan sanda, nan take kuma ne rubuta text ne tura mu mai girma gwamnati. To alhamdulillah ya yi responding ya ce min za a dauki matakin gaggawa.
Yanzu kamar shigawar barawo din tana ina?
A shigawar barawo din 'yan sanda sun zo da nan shi DPO ya zo office din ne, ya kira ni ni zo, muka kira mutane, muka kira kungiyoyin mai ti Allah su zo su duba su gani ko da za su san shi. Amma dai har yanzu ba mu tabbatar da hakikani wannan mutum ga inda shi ke ba.
Kananan hukumomin da ke arewacin Sokoto da suka hada da Gudu, Tangaza da Benji su ma suna cikin halin kunci. Domin kusa rana Dr. Allah ba za a rasa ayyukan ta'addanci ba, ko dai satar mutane ko kuma fashi da makami a yankin. Yusuf Isa Kurdula dan majalisar wakilai ne mai wakiltar kananan hukumomin Gudu da Tangaza.
Kadare duk muna samun matsalolin nan. Sun fashe mutane shaguna, sun kwashi mutane, sannan nan bai ji an doki hakimin bai. Amma dai duka cikin iya wahala an ba da kuɗi an sallama su. Yanzu ka ga hanyar fitina, gari fitina, kasuwa fitina, gona wurin noma fitina. To wannan tashin hankali ka ga ya hargitsa mu. Wasu ma sun yi tsoro ba su yi noma ba, sannan wasu ma sun gudu sun koma mayan birane. Ko sun koma hannun girma. Kaga muna roƙon gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Sokoto shigo cikin wannan al'amari ga dangaren su taimakawa mutanen wannan yanki domin su samu zaman lafiya da cigaban ƙasa baki ɗaya.
Jagororin al'ummomi a waɗannan yankuna dai suna raɗa kira ga jama'a akan su ba da haɗin kai ga jami'an tsaro domin ceto yankunan daga waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Da gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. To daga Najeriya bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda kwana ɗaya bayan shuɗewa wa'adin karɓar takardun 'yan takarar zaben shugaban ƙasa na watan gobe, magoya bayan jam'iyyar Mujallimana sun gudanar da wani babban taron gangami a ƙarshen mako a birnin Yamai, a ci gaba da zagayen da dan takarar Sahama Ahmad ya kaddamar a manyan biranen kasar da nufin tayar da magoya bayansa daga barci. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muhammad Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Kusan ana iya cewa ba masaka tsinke a filin ƙwallon kafar da ake kira Stade General Seyid Kunce da ke birnin Yamai mai yawan kujeru akalla 35,000, inda magoya bayan jam'iyyar Modar Lumana suka hallara a yammacin Asabar ɗin da ta gabata domin ƙara jaddada goyon baya ga tsohon Prime Minister Ahmad Amadu a matsayin gwarzonsu na zaben 27 ga watan Disambar 2020. Mamman Sani Malam shi ne sakataren babbar jam'iyyar ta 'yan hamayya.
Kuna tilayaushe kara uku da muka dauki alwashin muka ce ko ta so ko ta kwan ko dare ko rana Hamma Amadu ne ka jiga ke yau mu madi gobe za mu madi rana in ta hito hannu baya kace Hamma Amadu shine albarakin rana ta hito babu mai iya tare shi kuma ba za mu yarda ba.
Jagororin kawancen jam'iyyun adawa na CAP 2021 sun halarci wannan gangami domin karfafawa abokin tafiyar su gwiwa. Dan takarar jam'iyyar MPN kishin ƙasa Ibrahim Yakuba na daga cikin waɗanda suka yi wa Hamma Amadu kara.
Mu CAP 2021 kun gani duk inda Hamma ya tayi muna tura mutanen mu muna zuwa muna tsaye saboda alƙawarin da muka dauka ne duka cikin mu. Idan wanda ya zo gaba za mu kama mishi.
Shugabar jam'iyyar Rasin Haɗin Kai Madam Bayar Maryama Gama ce na cewa mata na da rawar takawa a wannan gwagwarmaya ta neman mulki.
Joso da Tilabari sun waɗi, Manani da Zandar sun nanata, Agada Saba da Kutagobi. Mata ku yi do'a yi kokowa, mun kwato ƙasar mu.
A 12 daren Juma'a 6 ga watan Nuwamba, wayewar Asabar 7 ga wata ne wa'adin karɓar takardun 'yan takarar zaben shugaban ƙasa ya kammala, inda aka kesta cewa kimanin 'yan takara 42 ne suka gabatar da takardunsu a ofishin ministan cikin gida a matsayin matakin farko. Jagoran 'yan adawa Hamma Amadu ya tabbatar da cewa ya gabatar da nasa takardun kafin cikar wannan wa'adi.
Takardunmu a cike suke, mun aza sun amsa sun ba mu takarda dusan shiga takardu da mun ka aza don dossier a complete yake, kenan ba mu matsala game da wannan.
A nan gaba kaɗan ne ma'aikatar cikin gida za ta damƙa takardun 'yan takara a hannun kotun tsarin mulkin ƙasa, wacce ke da hurumin tantance waɗanda suka cancanci shiga zagayen farko na wannan fafatawa ta ranar 27 ga watan Disamba, yayin da tuni hukumar zaɓe ta fara dakon katotin zaɓe zuwa manyan biranen jihohi kafin daga bisani a soma isar da su zuwa karkara a wani lokacin da 'yan siyasa a nasu ɓangare suka dukufa da tuntuɓar magoya baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a biyuwehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu fara duba wani shirin gwamnatin tarayyar Najeriya ƙarƙashin hukumar bunƙasa fasahar sadarwar zamani ta NIDDA. Wajen ganin an ilmantar da matasa 'yan ƙasar masu basirar ƙere-ƙere don daidaito da ƙarni na 21. Shugaban hukumar Alhaji Kashifu Inuwa Abdullahi ya muna ƙarin haske akan matakai da suke ɗauka wajen ganin kowane ɗan ƙasa ya ci gajiyar shirin nasu.
An kace fasahar zamani harka ce ta ilimi, wanda mutum sai yana da ilimi zai iya morar wannan harka. So wannan akwai horaswa da muke bai mutane daban-daban, wanda a shekarar nan cikin shekara ɗaya daga August 2019 zuwa wannan August 2020 NIDDA mun yi wa 'yan Najeriya training wanda sun kusa 40,000. Akwai wani hanya guda ɗaya da muka buɗe na wanda muke kira NIDDA Virtual Academy, wanda muna da sama da mutum 27,000 da suke koyan bangare daban-daban na wannan fasahar zamani. Sannan mun yi training da workshop daban-daban akan data protection wanda muka yi mutane sama da 7,000 training a wannan. Sannan akwai training da muke kira for artisan, irin mutanen da su ba su yi karatu sosai ba, amma za ka iya koya mutum yadda zai gyara na'ura mai kwakwalwa ko wayar selula ko kuma ya ɗanyi shi ma yanar gizagizansa. Shi ma wannan shekara mun yi wa mutane 800 training. Sannan mun yi wa irin mutane masu haka na ƙasa su ba training, wanda duka kuma wanda muka musu training muna ba su kayayyakin fasaha zamani har ma da ɗan kuɗi da mutum zai fara sana'arsa. So a ciki kamar akwai training da ake yi wa mata kawai, akwai wanda ake yi wa yara wanda ba su shiga yan makaranta, wanda ba su fara aiki ba, saboda muna kiran shi catch them young, irin a koya musu yadda za su yi kirkiro abubuwan fasaha zamani tun suna makaranta. So wajen mutum da 40,000 sun amfana da wannan training da muka yi a ƙasa da shekara ɗaya.
To idan ka yi maganar wannan horaswa da kuka yi, kusan kana magana akwai mutane sama da 40,000, za a iya cewa waɗanda suka ci waɗannan wannan gajiyar, ta ya kuka zakulo su ko kuma ta ya kuke zakulo wanda za su shiga cikin waɗanda za su ci wannan gajiya? Sannan kuma idan akwai damar a yi, a ya kuke gabatar da wannan ainihin karatun na ko horaswa, a azuzuwa ne ake ko ko ana yin shi ne ta yanar gizo?
Kamar yadda na ma bayani kala biyu ne, akwai wanda muke ta yanar gizo, akwai wanda muke a azuzuwa. Kamar wanda muke ta yanar gizo, shi kowa zai iya zuwa akwai academy.nidda.gov.ng. in mutum ya je zai yi registration ya yi koya, mutum ba zai biya komai ba, kuma kowaye ya zo zai shiga ya koya. Dan wanda muke yi kuma na aji, shi muna bin hanyoyi daban-daban, kamar wanda muke na koya mutane gyaran computer da gyaran waya, muna yi tare da akwai kungiya na masu kamar gyaran waya da masu gyaran computer. Saboda muna so ne in mun yi mu tabbatar mutumin da aka yi wa zai je ya yi wannan aiki shi ma har ya ɗan wani aiki. Saboda kafin nan akwai sanda muka fara, za ka ga wasu idan aka yi aka musu a suna gama wasu sai su siyar da abubuwan da aka musu. So sai muka ce to ya kamata a samu mutanen da dama suna da sauƙin abin. So sai mu je mu samu ƙungiyoyinsu, za ka ga akwai wanda suna zuwa suna ma koyan aikin amma ba su da kayan aiki ko kuɗin da za su fara. Sannan shi ma muna sawa kuma online a yanar gizo-gizo, mutum ya je shi ya cike. So in an cike akwai abin da ake kira screening, za a zo a ware wanda ya cancanta yi da wanda bai cancanta ba. Saboda abin da ya sa muke wannan training, saboda shi mai girman shugaban ƙasa ya yi wa 'yan Najeriya alƙawarin yana so ya fitar da mutum miliyan 100 daga talauci. So wannan irin shi ne hanyoyin da muke bi domin a fitar da mutane. Idan aka zo aka horas da mutum, za a ba shi kayan aiki, za a ba shi kuɗi da zai fara sana'arsa. So abinda muke burinmu shi ne duk wanda aka yi wa shi ma zai ɗauki wani mutum ɗaya ya taya shi aiki. To sai ka ga in an yi wa mutum ɗaya training ne, bi mutane biyu aka sama aiki kenan.
To idan ka yi magana akan duk waɗannan horaswa da kuke yi, akwai kuma tsari da kuke da shi wanda yake ba ma matasa 'yan Najeriya gurabe na yin karatu musamman a ƙasashen da suka ci gaba, musamman a fanni da ya shafi kimiyya da fasaha? Ya zuwa yau ana iya cewa a wani mataki kuke dangane da wannan tsari?
Shi ma wannan tsari yana nan, muna ba da scholarship da masu masters da kuma wanda za su PhD.
Digirin.
So amma yanzu muna so mu karfafa jami'o'i na ƙasa su ma. So yanzu in ka ga an tura mutum waje, sai irin akwai ɓangaren da babu shi a Najeriya. Ba su kansu jami'o'i na ƙasar muna ba su shawara su fara irin wannan courses din.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Kashifu Inuwa Abdullahi, shugaban hukumar bunƙasa fasahar sadarwar zamani ta NIDDA, da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, sai wadda ta daidaita mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Shan hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja.
A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma bari mu kawo muku dan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Ahmed Adamu, yace assalamu alaikum murya Amurka, don Allah ku bani dama mu kira ga ƴan majalisu da dattawa da na tarayya masu wakiltan jahohin Arewa. Ya kamata su yi kokari wajen kafa kwamitin da zai tattara irin asarar dukiyoyin da ƴan Arewa suka yi a yankin kudancin kasar, domin mika wa gwamnatin tarayya ta tallafa masu. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Aminu Puyal Baban Yusra Maradin Niger, yace to Hamma Amadu shugaban kungiyar Lumana Africa, gaskiya ku ba za mu zabe ka ba, saboda bamu mance da abun kunyar da kai ba, kai ne mai safaran yara, kai ne cin kudin kasa, don haka gaskiya ba za mu zabe ka ba Hamma Amadu. Sai kuma sakon hadin gwiwa daga Mubarak Aliyu da Haruna Loki Baraduwa, suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na VOA, da fatan an wani lafiya. A yau muna son ku bamu dama domin taya murna zuwa ga sabon zababben shugaban Amurka, wato Joe Biden. Hakika Amurkawa sun yi abin da ya dace wajen kayar da Donald Trump, kuma muna fatan Mr. Biden zai inganta rayuwar bakaken fata mazauna Amurka, kuma zai yi duk mai yiwuwa wajen wanzar da adalci tsakanin ƴan Palestine da Israel. Sai sakon Buhari ya haya unguru, yace assalamu alaikum murya Amurka, ina taya zababban shugaban kasar Amurka Joe Biden da ma daukacin magoya bayan jam'iyyar Democrat murnar lashe zabe, da fatan Allah ya taya riko. Sakon mu na karshe ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa, yace salam VOA Hausa, ya zama dole ne na yi yabo tare da jinjina ga masu karban sakamakon zaben kasar Amurka akan faɗi tashi da suka yi wajen kwatanta gaskiya da adalci na sanar da wanda ya samu nasara, wato Joe Biden, da fatan zai iya kokarinsa wajen cika alkawarin da ya yi wa Amurkawa. To jama'a, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum, godiya muke yi, huta lafiya.
A gaida Binta Esheru, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Joe Biden na jam'iyyar Democrat, wanda ake hangen cewa mai yiwuwa shi zai samu nasara a kan shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi mai cike da takaddama, ya fara shirye-shiryen karɓar mulki idan aka rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu, inda ake kuma tunanin zai yi watsi da wasu muhimman tsare-tsare da Trump ya samar. Amurka na shirin zarta miliyan 10 da suka kamu da cutar COVID-19 a yau Litinin, yayin da kasar ke fama da karuwar annobar wacce ke yaduwa fiye da kowane lokaci tun bayan barkewarta. Cikin makon da ya gabata, Amurka ta samu karuwar waɗanda ke kamuwa da cutar fiye da mutum 100,000 a kowace rana, wanda ya rubanya masu kamuwa da ita da ake gani a wata. Kimanin mutum 900 ne ke mutuwa a kowace rana. Azerbaijan ta sanar da kwace wani muhimmin birni a yankin Nagorno-Karabakh, amma Armenia ta musanta ikirarin. Da yake magana da al'ummar kasar ta gidan talabijin a jiya Lahadi, shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev ya ce sojojin Azerbaijan sun kame Shushi, birni na biyu mafi girma a yankin da ake rikici. Prime Minister Habasha ya zafafa kai hare-haren soji a yankin arewacin Tigray a jiya Lahadi, tare da kai hare-haren sama a wani bangare na abin da ya kira tabbatar da wanzar da doka, lamarin da ke kara fargabar yiwuwar samun yakin basasa kai tsaye a kasar, wacce ita ce ta biyu a yawan jama'a a Afirka.
To masu sauraro, da haka muka kawo karshen wannan shirin namu, sai kuma da kaci shirin mu na yau da gobe, kuma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather Creation wacce ta hada shirin, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballa da na shirya kuma na gabatar, nake cewa ku huta lafiya, daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.